A yau kwanan wata 17 ga watan Ramadan shekara ta 1440 daidai, wanda shine ya dace da ina jin 22 ne ga watan 5 shekara ta 2019 a lissafin Turawa. Ina farin cikin kasancewa a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa, kamar yadda muka saba, don bayar da gudunmuwa da nasiha ga 'yan uwan musulmi, mu gudu tare mu tsira tare. Cikin abin da nake so na faɗakar da mu ne mana nasiha a takaice, lokaci ne da mun gajere. Ita wannan ziyara Allah ya sani muna yin ta ne don zumunci da kuma ƙulla alaƙa ta 'yan uwan taka na musulunci. Muna yin karatuka da daddare da yamma. Akwai dattawan da ba sa iya samun su halarci waɗannan karatuka, don haka masallaci suke aikowa cewa a zo a ba su minti 15, minti 20 don a yi musu nasiha, wataƙila su amfana. Shi ne manufar ziyarar 'yan uwantaka da isar da saƙo na Allah. Duk abubuwan da suka gudana, ina shaida muku tsakanina da Allah na yi muku afuwa, kuma na yafe. Allah ya ba mu ikon gyara gaba. Abin da nake so na yi mana nasiha a kai shi ne, wato wata fitina da take damun a cikin wannan al'umma irin wannan lokaci, da ya shafi harkar sihiri da tsafe-tsafe da bokanci. Sihiri da tsafe-tsafe da bokanci. Na'am, Allah yakan iya jarraba mutum a matsayinsa na musulmi da larura da rashin lafiya. To amma an nuna mana hanyoyi da za mu bi don mu samu lafiya in cuta ta kama mu. Daga cikin musulmi akwai wanda suka kuskure hanya, idan larura ta kama su ko bukata ta duniya ta same su, maimakon su nemi Allah, amma sai su nemi wani Allah. To a nan kuskuren yake. Wataƙila mutum mulki yake nema, mai kon ya roƙi Allah ya bashi, sai ya haɗa da taimakon wani ɗan adam, yana ganin Allah bai isa ya bashi kadai ba. Wataƙila kasuwanci yake, yana neman haɓakarsa, sai ya je ya ta tsafe-tsafe, ya ta sirce-sirce don ya samu ci gaban wannan kasuwanci, ya manta da Allah. Wataƙila ciwo ne ya kama shi, maimakon ya nemi taimakon Allah akan wannan ciwo, sai a je a haɗa shi da wani Allah don neman magani. Wataƙila arziki yake da shi, yana neman kariyar wannan arzikin, maimakon ya dogara ga Allah, sai ya je kama wani Allah. Cikin wani Allah da ake kamawa akwai bokaye, akwai matsafa, akwai masihirta. Su waɗannan wasu mutane ne da suka mayar da wannan bokancin da tsafin da sihiri wata sana'a da za su rinƙa samun kuɗi, kamar yadda mutum zai je ya kasa kayan miya ya siya ya sayar, kamar yadda mutum zai buɗe shago ya samu ainihin wato riba a cikin abin da yake sayarwa. Su ma kar ku ɗauka don Allah suke yi. Boka baya aiki don Allah, masihirci, matsafi baya aiki don Allah, duniya ce kurin a gabansa. To amma kai musulmi ya kamata ka gane, ba hanyar neman magani ba ne ka kai kanka wajen matsafi. Tsafin nan suna aiki da aljanu kala-kala, za mu zo mai bayani. Kuma duk wanda zai zo ya tsafi, malamai suke cewa baya zama a matsayin musulmi sai ya kafirce, sai yake samun nasara a duniyance akan tsafin da ya sa a gaba. Haramun ne mutum ya ɗauki kansa ya kai kansa gidan boka ko gidan wani matsafi ko namiji ko mace da sunan neman magani, don ya yi masa bayanin rashin lafiyansa. Kamar yadda kuma bai halatta ba mutum ya gaskata wani akan labarin da ya bashi na gaibu, wani ya zo ya ce maka wani abu zai faru a kanka gobe ko jibi, ko kuma wannan abu da kake nema kaza ne. Yanzu kamar mutane, mutum yana neman mulki na siyasa, ya je wajen boka ya ce masa ai mun duba mun gani ai za ka yi mulkin nan, amma sai an rasa rai, sai an kashe mutum, sai an kawo mana hantar mutum, sai an kawo mana odar jariri, sai an kawo mana kaza, sai an binne jaki da ransa, sai an dauki zakara an tona rami an binne shi da ransa, sai kai tsirara an gwar ku karfe 3 na dare ka zagaya, sai ka je kasuwa kai zina da mahukaciya, sai kai kaza sai kai kaza, sai ka yanka mana karnuka guda 7 a tsiyayi jinin su a kawo mana, zamu bawo aljanu su shanye. Wallahi duk yawanci matsafa irin abin da suke yi kenan, bai halatta ba mutum musulmi ya kai kansa irin wannan. Kamar yadda karka yadda ka gaskata su dan rajiman ne bil gaibi, koda kuma matsafin nan yana iya bujiro maka da aljani. An ce wani matsafi a kasan nan ya je gurin wani shugaban kasa waɗanda suka gabata, wato saboda tsabar kwarewa da tsafi malam, wallahi da ya je gaban sa suna magana ko sai ya sa hannu haka ya cire kansa gaba ɗaya, shi fa malamin matsafin ya cire kansa gaba ɗaya ya dauke shi ya dora shi akan teburin shugaban, ya dawo ya zauna ba kai kan yana magana, shugaban yana kallo. Bayan an gama shugaban nan ya gigice gaba ɗaya, yace masa ya faɗi duk abin da yake so, ya gama da shi. Hakan kuma aka tara masa dukiya arziki malam, yace yace har wancan mulkin ya wuce, yanzu kuma dai yana nan har yanzu a cikin yunwa. To shi matsafi boka, wallahi malam zai iya rikide maka ya zama jaki, kana gabansa idan yayi wani surkullan, wallahi malam sai ya zama kamar sai ya zama maka jaki. Kuma yanzu innan zai iya sarrafa maka wani abu ka gaya maka kuɗi. Duka wannan suna amfani ne da aljanu dan su buga kwakwalwarka, kai ka dauka cewa tab lalle waɗannan mutane akan daidai suke. Zamu yi ƙarin bayani daga baya insha Allah ta'ala. Akwai hadisai da dama da annabin rahama yayi bayani mu nisanci irin waɗannan mutane. Yanzu misalin mata, mace sai ta yi aurenta tana zaman lafiya, sai a ce da ita ai ta je ta nemi taimakon malamai, yayi in ka je ana ce a nemi taimakon malamai, to irin waɗannan malaman ne bokayen, sai ta je ya yanka mata kuɗi, wata ta sayar da kayan ɗakinta, a ce mata ai kishiyarta za ta kashe ta, ai kaza kaza, ai ƴaƴanta za su zama manya a gidan nan in ba ta ba su kariya ba, kishiyarta za ta kashe mata ƴaƴa, za ta yi kaza, kuma wannan mai gidan nata dole sai ta mallake shi. Kaga a gida mutum ana ta barbaɗa masa abinci a cikin abin da zai ci, saboda matarsa ta je wajen wani boka. Kaga ana tsiyaya maka wani abu a cikin miyanka ko a cikin kokonka ko a cikin kuninka, saboda ka bar matanka ta je gurin wannan, kuma abin da aka gaya mata yin wannan abin da shine za ta mallake ka. Idan ana so a raba aure tsakanin wance da wani, wurinsu ake tafiya su suke raba aure bokayen nan. Idan ana so a raba tsakanin yaro da mai gidansa a kasuwa, wallahi wurinsu ake tafiya. Idan ana so a raba yaro da mai gidansa an ga yana mai biyayya yana taimakonsa, ɗan bakin ciki za su sa ido, wallahi sai a je wurin boka a bashi kuɗi ya raba tsakanin masoyi da masoyi. Nawa nawa bokaye suka raba tsakanin ɗa da uba, nawa nawa suka raba tsakanin mata da miji, nawa nawa suka raba tsakanin amini da amini, nawa nawa suka raba tsakanin wani da wani, aikin su kenan. To shi yasa annabin rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallama, man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu ko lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, hadisin Imam Muslim. Manzo Allah ya ce duk wanda yaje wajen boka, duk wanda yaje wajen matsafi ya tambaye shi wani abu, to wallahi ba za a karbi sallarsa ba kwana 40. Akwai bala'in da ya wuce wannan? Akwai musibar da ta wuce wannan? Ka je wajen malami da sunan kana neman taimakon sa, ashe boka ne ka je wajen sa, sallarka ta kwana 40 babu ita Allah bai zai karba ba. Sallar kwana 40 kuma ko kai Allah bai zai karba ba. Kaga ashe wajibi ne mu ga ƴan uwanmu hadarin mu'amala da irin waɗannan mutane. Kada wani ya zo bukata wani abu na duniya ya je gurin waɗannan masu binne-binne, masu makale-makale, masu rataye-rataye, da sune yana neman taimako. Wallahi tallahi aljihunka suke nema, su raba ka da imani su kwace ma abin da yake hannunka. To ka sani annabin rahama ya ce a gaya maka, hadisin Imam Muslim, sallah kwana 40 duk wanda ya je gidan boka ko mai bugun ƙasa ko wani matsafi ko mai gobe da nisa, kwana 40 kai sallah Allah ba zai karba ba. a wata riwaya ta Abu Huraira manzo Allah ya ce man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu, wanda yaje wajen boka ya gaskata shi akan abin da yake fada, to faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haqiqa ya kafirce da abin da aka saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'anin gaba ɗaya da aka turo wa annabi kai asara ka kafirce masa saboda kai ka je gidan boka. Yau ka duba malam yanda ba a mai da komai ba zuwa gidan boka, a chaba mutum mashin a chaba zai wai sai ya je wai bokan sa wai ya bashi wani kulle kulle da rataye rataye da zai je rataya a mashin din nan, a tofe masa shi wai maganin sa'a da albarka, mashin din a chaba fa saboda rashin bayani ga mutane na hadarin waɗannan al'umma. Yace in dai ka gaskata shi, in ya baka labari kace gaskiya ne, to abinda Allah ya saukar annabi Muhammad gaba ɗaya ka kafirce masa. Riwayar Imam Abu Dawud da sauran malamai Ahlus Sunan sun fitar da shi da Imam Al-Hakim, a wata riwayar ta annabi cewa man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a wata riwayar ta Imran ibn Husayn sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laysa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce baya cikin mu wanda yaje yayi champi ko aka masa champi, ka duba champi fa, ai mun san champi ko champa abu, to duk wanda yayi imani da champi ya yadda da champi yayi champi ko aka je aka yi masa champi, to baya tare da mu, baya cikin addinin mu, ko yayi bokanci shi ko aka yi masa bokanci saboda neman wani abu, malam gona fa mutum zai je shuka yau gona fa wai sai ya je wa gonar sa tsafi wai dan amfanin sa yafi na kowa gona. Yar mutum zai aure, mutum zai aure da yarsa, ya zo masallacin unguwar sa ya sa liman ya masa addu'a, ana neman albarka ana neman addu'a za a aure da ya, ba za su yi musu su tafi wajen boka a je wai ya bashi wasu magunguna da zai yi mata dan a kafe ta a gidanta. Komai da ka sani yau al'amura sun lalace. Haka kurin mutum yana gani yana cikin ni'ima da haske, sai ya ga ai addu'o'in da yake yi a sallarsa da ibadarsa ba su yi ba, sai ya je wajen wani malami wai a bashi kariya saboda yana da dan maiƙo. A'a, ai wannan zaman bai zai yi ba, dole ka je malamai su taimake ka, Allah shi zai taimake ka akram kallah. Malami hanya zai ma kawai ya nuna maka daidai, amma ba shi yake taimakon ba. Kujera ce mutum yake zama ta wani office, sai ya je sai ya je an dafe shi, an dafe shi saboda ya tabbata wai akan kujera. In ban da gajeren tunani na dan adam, kai ka taba ganin wani da ya hau wata kujera ya tabbata akan ta? Akwai kujerar da ta kujerar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, akwai ta? To yau yana ina, yau yana ina, baya na ya batta. To akwai wata kujera da wani zai zo ya ce wai 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 ya dawama akan ta? To wallahi mutane malam sun yi nisa a wannan babu, musamman abin tausayi matan aure a cikin gidaje. A ga mace tana zaune malam cikin talauci kamar zai magana, amma an raba ta da tauhidinta, kullun zirga-zirganta a wurin waɗannan mutane. An sa ta sai da katifarta, an sa ta sai da gadanta ta kai masa kuɗin, ta sai da ƴan kobet ɗinta ta kai masa kuɗin, ta sai da ƴan kujerunta ta kai mai kuɗin, kuma har yanzu ba ta samu biyan bukata ba. Dan Allah mu gyara, dan Allah mu ji tsoron Allah, dan Allah mu tsare imanin mu. Duk wanda yayi tsafi ko aka masa baya tare da ni, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yaje wajen boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa, to ya kafirci. Annabi mai ta mana fa zuwa wurin waɗannan mutanen fa mutum ya kafirci fa. Kuma ku lura mutum ne zai zo ya zauna a gida ko ya zauna a anguwa baya aikin komai fa, bayi da gona da yake zuwa, bayi da shago a kasuwa, baya aikin gwamnati, amma yana zauna a gida ana zuwa ana kawo masa, mata su zo ya musu ƙarya su ba shi kuɗi, masu mulki su zo ya musu ƙarya su ba shi kuɗi, 'yan kasuwa su zo ya musu ƙarya su ba shi kuɗi. Mutum yana zaune ya ƙi ya je ya yi aiki ya yi sana'a, ko annabawa suna fita gona wallahi. Imamul Baghawi ya ruwaito lokacin da su mala'ika Jibrilu suka je halakar da mutanen annabi Ludu da suka je ba same shi a gida ba, wallahi mala yana gona yana faskare. Allahu akbar. Annabi Lut yana gona yana faskare, haka ya ɗauko itacen nan ya goye shi a gadon bayansa, mala'ikun nan suka taho suka rako shi, mutanensa masu luwaɗin nan suna ta kai musu farmaki. Mahallu shahid baya nan yana gida ai yana gona yana neman abin da zai ci da iyalinsa. Ya kamata wani ya zauna da sunan malinta baya komai sai dai a kawo masa? Na'am, taimako yana da kyau a taimaki mutum, amma fa shari'a ba ta ce mutum ya zo ya miƙe wuya ya miƙe kafa kawai yana shan jinin mutane ba. Yanzu wani boka ana ba da labari aka ce talauci dai talauci talauci a gidansa kamar zai magana. Allah ya taimake shi, wani mai neman gwamna a wata jiha ya ji labarinsa cewa aikinsa na bokanci yana ja, ya zo suka ƙulla alaƙa da shi da matar gwamnan, ana zuwa ana kawo abubuwa ana kawo abubuwa. Wallahi malam da mutumin nan ya ci zaɓe farkon gwamnatinsa sai ga sababbin motoci guda biyu kar a ledarsu an kawo ƙofar gidan wannan malamin boka an yi fakin, an ce ɗaya ta matarsa ɗaya nasa. Mutanen unguwa suka yi ta al'ajabi suka ce wannan dattijo ina ya samu kuɗin nan, ba yi da gona ba shi da shago ba shi da shanu ba shi da dabbobi ba shi da komai, ashe aiki ya yi, ya yi aiki yaransa suka kawo masa. Ai wani gwamna ne ya ci gwamna aka zo aka kama, an ce wannan ɗan somin taɓi ne wannan mala, ko wanda ake gina musu gida iya ganinka ka ga mutum an gina masa duniya saboda ya taimaki wani ya samu duniyar yana zaune a ciki, amma duk wannan roman duniya ne mai ƙarewa ne. Yanzu wannan ba alamar tambaya ba ne? A lokacin da mutane suke fafutuka, wani ya tafi gona, wani ya tafi aiki, wani ya tafi sana'a, kowa yana neman me zai rike kansa da mutuncinsa ya tsira ya gama da duniya lafiya, kai kuma kana zaune kana yi wa mutane ƙarya suna kawo maka kuɗi. Ƙarya ba ta tabbata wallahi, ƙarya ba ta tabbata. So annabi ya faɗa ku ji ƴan uwana, wanda ya je wajen irin waɗannan mutane ya gaskata su. A hadisin Imamul Bazzar da isnadi jayyid ya kafirta ya bar abin da annabi Muhammad ya zo da shi. Akwai faɗakarwa kamar haka, kada a rinka lura da gaskiyar da suke faɗa, in an yi ɗin an samu gaskiya. Yanzu wani zai ce ai ya yi wa wani aiki ko an samu dace. Na'am, Allah cikin hikimarsa mara gaskiya yana iya zuwa ya yi abu na rashin gaskiya kuma wannan abin ya ci. Yanzu misali, mai wasa da maciji, kaga maciji dai yana cizo, amma sai ya zo ya wasa da macijin nan ba zai cije shi ba, ko ya miƙa masa hannu kaf ya sare shi amma ba zai saru ba. Mai yanka jikinsa da wuƙa, sai mutum ya zo ya kwaɓe rigarsa ya ɗauki wuƙa mai kaifi ya rinƙa yankawa ba ta yankawa. Akwai wanda harshensa ya fitar da shi waje ya ɗauki wuƙan nan yana ta dirzawa akan harshen nan, wuƙan nan ba ta ci shi ba. Akwai wanda wuta ya shiga cikin wuta, an hura wuta ya shiga cikinta ana kallo amma bai ƙone ba. Akwai wanda yanzu zai taɓa wani abu sai ya rikide. Akwai wanda yanzu zai haɗa maka takardu da yayi surkulle yayi tofe-tofe yayi kaza yayi kaza sai kaga kuɗi sun fito. Kada ku rudu da gaskiyar irin waɗannan abin da yake bayyana, kuna ga kamar gaskiya ne. A'a, Allah ne yake yi musu kamun talala sai ya dan kyale su su yi ta yin abin su ga kamar gaskiya ne sai ya kama su sai ya musu akhza azizin muqtadir sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zamu musu kamun talala ta inda ba su sani ba wa umli lahum ina musu jinkiri ne inji Allah ina saurara musu ne inna kaidi matin kaidi na ina kama su zan musu mummunan kamu mai karfi karkarudu in dai wannan tsafi ne ba Allah ya ba mu labari a cikin alqurani ba annabi Musa ma ya gamu da wannan matsafan wanda kawai macije suka yi mutanen fir'auna macizai kawai suka kira kawai annabi Musa yana gaban su kawai wallahi sai ya ga macizai duk inda zai sa idan sa macizai fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la sai da annabi Musa ya ji wani dar macizai ya ji wani abu a matsayin sa na dan adam Allah ya ce karka ji tsoro kai ne madaukaki wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u kai din dauki sandar da take hannunka ka wullata ka jefa ta in ka jefa sandar za ta zama macijiya kai ma to macijinka zai cinye nasu macijan gaba daya kuma hakan yayi da ya saki nasa sandan wallahi malam sai ya tafi kawai yana ta hadiye macizan su sai da ya cinye su tas a gaban fir'auna kawai matsafan nan suka ce ka mun yi imani da wannan mutumin amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa wannan gaskiya annabi ne shine mai gaskiya mu ne masu ƙarya to ai in dai tsafi ne mai tsafi zai iya maka haka boka zai iya maka kaza zai iya maka kaza kuna fahimta na ko jayyi na farko dai su ba masu ilimi bane wallahi duk abin da kake ga boka yana yi wallahi ba mai ilimi bane ba su karanta addini hakikanin karanta ba wannan tsafin da bokancin suka karanta kuma akwai ba dufu akwai rufa ido kai sai a rufe ma ido sai ga abin kamar haka ne akwai wani yaro boka ne da ya tuba ya zo waje na yana karatu a Kano a wani majalisi yana sauraron karatun a hankali yana ji kullum ya ce kai wannan abin da suke hadari ne bari ya zo ya tuba ya zo ya same ni ya ce malam bokanci ne ya ce tabbas muna yin kafirci yace ba zan iya irga maka sau nawa karfe 3 dare zan je makabarta in rinka tone kabarin yara jarirai ba Allah kuma wallahi malam yaro ne karami ko aure bai yi ba bai wuce wannan yaron ba amma fa yana samun kuɗi yace sau da yawa in gaya maka malam za mu zo yin aiki sai a ce sai mun nemo wani part na gawa wani bangare na mutum gawa kuma gawar sai a ce sabon binnewa da haka sai mu je wani lokacin mu hada baki da masu gadin makabarta ka ji ba wani lokacin wasu makabartun ba ma wani mai gadi wannan yake nuna wallahi bai kamata mu zo mu yi makabarta ba ma sa masu gadi ba daidai bane gwamnati ta rinka barin makabartu ba ta sa masu gadi dan akwai matsafa wallahi suna zuwa suna tonewa suna daukan kasusuwan mutane da gangan jikin mutum akwai wanda aka kama shi ai ya sunkuya zai ciro wani abu na jikin mamaci kabarin irufta da shi rabin jikin sai fada kansa da cikin sai yana cikin kabarin kafafuwan suna reto yayyaye fito ya gagara aka zo har washe gari aka ganshi sai aka mutum yana ta walewale yana so ya fito ya gagara Allah ya kama shi yace bari irga ma sau nawa muke wannan ba yace kuma malam muna da wasu abun na dabaru ne ma ba sai mun yi aiki da aljani ba yace yanzu muna so mu ce an tura maka gashi a cikin cikin ka za a kashe ka yace dabaru muke yace sai mu samu kwai irin na kajin gidan gona din nan kamar guda 5 yace sai mu samu allura sai mu fasa wani wuri sai mu zuke ruwan cikin sa da yalam da farin ruwan sai mu zuke shi ga kwan amma sai zama fanko. Yace wannan ramin sai mu samu gashi na wani, sai mu rinka zura wannan gashin, muna zurawa. Yace yayi wannan ba dai ba biyu ba, haka zai ta zura wannan gashin ta karamin ramin nan, sai ya cika kwan nan, yana sa dan tsinke yana curawa, sai yayi wa kwai guda uku hudu, wasu kwai bayan sai ya basu da ruwan su, wasu sai zuba musu wannan gashin. Yace mallam nan na gama, sai in samu bawon kwan da na bare, sai in like shi, sai in samu irin gam na ruwa haka, sai in shafa a jikin sa, sai ya kame. Sai mutun ya zo yana kukan bai da lafiya, abu kaza yana damun sa, an masa sihiri, an masa tsafi, an masa kaza. Sai ya ce, ina je ka kawo kwai guda biyar, za mu aiki. Kai za ka je ka sayo kwan da kanka, idan ka je ka sayo sai ya ce kawo su, idan ya karba sai ya shiga da su daki, sai ya je ya cakuɗa da kwaikwayen da ya zuba wannan gashin da naka, sai ya fito maka da shi. Daman ya je zai kira aljani, ya Adam da ya Ilu, ya Kamka ya Ilu, ya Sarma ya Ilu, ya Wane Ilu, ya Wane ya Wane, ya yi kasan buka akwai barazana, ya yi wani ta wani yare, ya ta faɗan maganganun da ba Hausa ba, ba Turanci ba, ba Larabci ba, ba Yarbanci ba, don ya ruɗar da kai ya ci ɗanka. Alhaji sai ya fito maka da shi, sai ya zube maka kwaikwayen nan ga su nan, sai ya ce ɗauki guda ka ɗauka, sai ya ce fasa shi, in ka fasa kawai sai ka ga gashi, gashi. Sai ya ce to wannan shi ne aka cusa maka, yana nan a cikin cikinka, saura sati biyu ka mutu. Ya gigi kaka, to kai an ce sati biyu ka mutu, a duk abinda kake da shi za ka bayar, da da buɗe wani ka buɗe, sai ka buɗe guda uku, sai ce ya isa. Sai ce buɗe wani, in ka buɗe sauran wanda yake da lafiya, sai a ce to wannan shine dan abin da ya saura a jikinka mai lafiya. Kaga a nan gurin za ka sallama, za ka miƙa wuya, duk abin da ya gaya maka ka zama nama. A kawo 350,000, da yanzu za a fara ba mu 150,000, za ka kawo bijimi guda ɗaya, za ka kawo kaji wake-wake guda bakwai, za ka nemo fatar maciji guda kaza, za ka nemo kaza kaza, ka je ka kawo mana ruwan sama wanda bai taɓa kwano ba, ruwan sama wanda ya sauka bai hau kan kwano ba, ka taro ka kawo mana, za ka kawo kaza, za ka kawo kaza, sannan za ka kawo Ƙur'ani. Sharrinsu suna da bala'in wayo. Kaga ya gama maka wannan rashin mutuncin ko? Sai ce kuma ka kawo Ƙur'ani izu 60 da za a yi sadaka da shi. Kai tunda an ce ma harkar Ƙur'ani ne, kaga sai ka kawo. Ya ci kuɗinka, ya gama da kai, ya maka ƙarya, haka zai ce ma in mulki kake nema, haka zai ce miki in so kike ki mallake mai gidanki a gida, haka zai kaza. Wallahi haka suke mana. A yanzu haka akwai takardun da yaron nan yake yin bokanci da ya tattaro sai kawo. Na ce tubanka bai zai ba, sai ka kawo abubuwan da kake mu je mu kone su. Ya kawo su da su bara, da su rubuce-rubuce, da su waye-waye, da su kulle. Suna nan a wajena, na rubuta saboda mutuwa kar mutum ya mutu, ‘ya’yansa su zo su gada su ce babansu ma yana ɗan taɓa abubuwa. Na rubuta na ce wannan haɗari ne, wannan takardun na wani tubabban boka ne. Na ajiye su ne saboda hujja da dalili. Kenan ana yin bokanci, kenan ana yin tsafi. Na gaya muku wallahi business ne. Yanzu da mutum ya yi broke, ya gai ba yadda zai samu kuɗi, shi kenan. Wasu ma fa ‘yan iska ne, kuɗin suke shiga wannan harkar. Yanzu da ka rikiɗe ka ce kana yi, wallahi sai a kawo maka. Ba Ƙur'ani, ba hadisi, ba komai, ba abin da suka sani, sai ya tsaba kafirci. Mai Ƙur'ani da hadisi, mai imani, dama ya zai je jefa kansa cikin wannan abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu je wajensu, annabi ya hana mu gaskata su, saboda munkari ne babba, munkarun ne azim, wal khatarul jasim, wal awaqibul wakhima, wa li annahum kadhabatun fajara. Maƙaryata ne, maɓarnata ne, ‘yan ta’adi ne. Waɗannan hadisai da muka karanta da ku a baya sun nuna mana cewa lallai bukanci haɗari ne, lallai sihiri da tsafi haɗari ne. Yanzu in gaya muku wallahi tallahi mala, ana baka labarin victims, casualties, wanda suka shiga cikin halin wayo, Allah ne ya su akan harkar bokaye. ya isa mutum yana dan harkar kasuwancin sa yana ja wallahi malam sai ya makocin sa ko abokin sa yaje kai shi wajen boka aje ai masa sihiri kaga kasuwancin sa yana lalacewa da abin da ya taba sai ya murmushi da yana jan kudi da yana jan kasuwa amma abin sai rinka yin baya baya shi ba caca yake yi ba shi ba mata yake nema ba shi ba zina yake yi ba shi ba kaza ba amma dukiyar tana ta yin baya 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 duk abin da ya taba lalacewa yake amma sabokanci amma sihiri mutum yana aiki a kamfani ko a ma'aikata ya samu babban wuri la Allah yana samun alheri wani baya so sai a dora masa ciwo ba sai ka samu lafiya zaka je ofishin ba ma kai harkar to ciwo za a dora mai da yayi wanka zai tafi office din sai hankalin sai fita a jikin sa ya kama cututtuka tun ana tara masa file ana jiran sai ya dan samu sauki zai zo ya sa hannu daga bayan abin yayi yawa sai a aika takarda a ce to kai hakuri wannan office din dole a bawa wani ashe wani ne yayi aiki yana so a raba shi da wani akwai wanda director yake nema a ma'aikatar su director amma akwai na kasa da shi su ma suna neman kujerar suka je suka yi masa kulle-kulle ta hanyar masinjansa da yake kawo yake masa aike shi aka yaudare shi ya siyo masa abinci wata ran aka karbi abincin aka je aka tsiyaye masa wata fitina tunda ya ci wannan abincin ya daina samun lafiya wallahi malam biro in ya dauka akan teburinsa zai sa hannu kawai sai ita irin rubutun yaran nan gwalangwaje irin na yara takarda mai muhimmanci an kawo masa ya sa hannu fa kurun sai ita zane haka ita zane duk ya lalata wa mutane takardu abu ce wannan lafiya kuwa ashe ba lafiya ba lafiya akwai wani da ma'aikaci ne wata rana yana bude office ɗinsa kawai yana budewa sai ya ga gabaɗaya office ɗinsa jini an yayyafe office ɗin da jini kujerarsa jini wai da sauransu in za ku iya tunawa kwanaki an ta yaɗa labarai maganganu a nan ƙasar Allahu alam ƴan jarida dai sun faɗa masu ɗaukowa sun faɗa shugaban ƙasa na nan Najeriya Janar Muhammadu Buhari ni a rediyo na ji ana faɗa ƙarya suke gaskiya suke Allahu alam akwai lokacin da ya je ofis ɗin sai ya tarar da kyankyasaye da ɓeraye dan Allah a hankalce za a samu kyankyasa a ofishin shugaban ƙasa me ya alaƙa ɓera da gafiya a ofishin shugaban ƙasa Allahu alam haka ne ƴan jarida suke ta faɗa an faɗa ko duk kun ji ko to me wannan tsafi ne to ka gani tsafi ne wannan kujerar ce ba a so ya hau wasu sun fi shi son ta kuma ya zo ya toshe al'amura ya hana rashin gaskiya ya hana a yi cin hanci ya hana a yi kaza da aka bari a gaya za a tsoratar da shi a kawar da shi to in mutum yana da irin wannan matsayi ba a kyale shi ba kai ya kamata kai sakaci akan damar da Ubangiji ya baka to shine alakar mutane ya kamata su kulla alaka da addini su san sunna su san gaskiya su san addini su dage da addu'a wanda shine abin da zamu rufe da shi yayin mutum zai ba wa kansa kariya daga waɗannan fitintinu lallai dai kar musulmi ya yadda ya sallama ya miƙa wuya ga waɗannan maƙaryata kuma lallai kar mutum ya je ya miƙa buƙatarsa ga wani ɗan adam abinda Allah ne yake biyawa yake biyan wannan buƙata ɗin ka je ka miƙa wani ɗan adam wai dan ya taimake ka ko dan a sa wani ya so wani yanzu malam akwai sihirin da ake yi sai a sa maka son wani a dole kana harkokinka kana mu'amala watakila babban mutum ne kai watakila mai hali ne wallahi malam sai a ji ko wani yana so ya samu shiga a wajenka sai ya je ya kai ayi aiki a kanka idan aka yi aiki a kanka dole kawai sai ka ji kana son sa idan ka ji kana son sa kuma daga baya za ka zo ka wayi gari duk abin da ya gaya maka sai ka yi shine za ka ga babban mutum sai ka ji an ce ai akwai wani yaronsa duk abin da kake nema sai dai ka je gurin wannan yaron nasa ko matansa ba su kai shi matsayi a wajen wannan mutumin ba wasu Allah ne yake ba su ba sihiri ba ne amma akwai wanda suke yin tsafi in mutum yana da matsayi sai a je a yi tsafi a liƙa masa wani a gindinsa ko kuma a cikin matansa wacce ta iya sirrin mahabba ake cewa sai ta je ta yi aiki ta bada ai mata aiki mai gidan nan ya wayi gari duk duniya ba wanda yake so sai ita kuma ba wanda yake jin tsoro in ba ita ba kuma duk abin da ake nema sai dai a biyo ta hanyar sa uwarsa da ta haife shi in tana neman taimako sai ta je gurin wannan matar ana yi eh da yawa amma mutane wani lokaci in girma ya samu mutum ba zai gane ba billahi lazimu kai din nan kana ganin ka a banza-banza dan damar da Allah ya baka wallahi shi iyalanka a gidanka in ba samu matsoron Allah ba sai ai maka ko a gidanka kana da mata biyu mata uku sai aje ai maka sihiri a maka magani kaga a gidan nan babu ƴaƴan wanda kake so in ba ƴaƴan wance ba duk sauran ƴaƴan sai kaga kamar ba naka bane kaga gigi cewa yake in dai abu ya shafi ƴaƴan wance in yana da dukiya ƴaƴan wance zai yi wa in yana da kaza ƴaƴan wance su ne ƴaƴa su yafi ja a jiki an je an masa aiki ne in normal abin nan yanda aka saba ya kamata uba ya so ƴaƴansa gaba daya da ƴaƴan uwar gida da ƴaƴan amarya da ƴaƴan ta tsakiya da ƴaƴan kaza duk ƴaƴansa ne amma duk lokacin da kaga mutum hankalinsa ya kauce da kan ƴaƴansa na uwar gida ko na wance ya koma kan wani ƴaƴan wance to ka tabbatar an yi masa aiki kuma aikin nan da za a ma malam ba wai fa hauka za ka yi ba kai din ne dai kana jin a hankalinka kana da wayanka kana da komai ka san ya kamata amma tunanin naka ne za a juyar da shi kana so ko ba ka so idan ka auri mace lalla ana ganin cewa baka fiye damuwa da ita ba sosai kuma iyayenta suna da manufa musamman kana da maiƙo sai a je a maka aiki malam gaba ɗaya sai ka karkata ga matarka da ka shekara 30 kuna tare da ita kawai sai ka gaba ɗaya ka karkata ka dawo kan yarinya kullun kana tare da wannan yarinyar ita ce taka akwai matar da take gaya mu kai Allah sauki matar babban mutum ne tace malam kaga mutumin nan ba a daidai yake ba me ya faru yana da mata hudu yana da arziki amma wallahi sai shekara hudu bai je wajen sauran matan ba yana liƙe a jikin wata guda ɗaya amarya babba ne a ƙasan nan ina gaya muku sauran matan fa suna nan suna zaman jira ko zuwa yayi inda suke na farko dai inda yake mulkin sa a Abuja yake su yayi ka ta faran gida gidan da zai dauki mata tara ma an ana iya yi amma wallahi malam mata guda ɗaya ne ita ya dauka ya aje wannan sauran matan sai dai su rinka kawo masa ziyara in sun zo fa sai dai su je su yi wa amaryar magana ce dan Allah ke ce muna son mu ganshi zo mu gaisa ni aiki ya mun yawa ni karata kula mun ni kaza 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 in wani abu suke bukata su gaya miki me suke bukata a basu ganin su wallahi ba zai gansu ba ba fa maganar rabon kwana amma ina gaya maka wannan mutumin sai ya tashi a majalisa ya ta turanci ya buga teburi ya ce ayi kaza gwamnati ba ta yi kaza ba mu ba mu yadda ba constituency dina kaza kaza gidansa ma ya kasa controlling an sarrafe shi a gidansa ya za a iya bada wata gudunmawa a Najeriya to idan nayi ta maka bayanin illolin sihiri da tsafi wallahi nake gaya maka ko sai mu kai magarba nan harka ce da malam an yi dubu dubu a cikin ta har yan kasuwa fa yanzu wani yake gaya mun ya sayi wani wuri babban guri ne wata kasuwa ya saya a wani birni shaguna ne tsofaffin shaguna ya saya zai buge na zamani yace malam naga tashi hankalin da ban taba gani ba yace wallahi malam wani shagon idan ka je ka za a rushe shi na farko dai da ke zai rusu na biyu kuma yace shaguna da yawa wani shagon da zo ana rushe shi wallahi malam an zo ana fashe ginin malam sai aka tarar da an yi rami a cikin shagon nan gaba ɗaya ina irin robobin ruwa din nan robobin faro robobin suwan sun fi dubu kaza gaba ɗaya fitsari ne a cikin su da tsutsotsi fitsarin ya riɓe ya yi tsutsa a cikin robar shekaru ta canja kala wai ashe mai shagon ne bokayensa suka bashi lakanin magani na dawwaman arziki duk lokacin da ya